ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سادوا أولا يمتشي نلعن اللعباء أولا مسلاتي من البركة مسلاتي واللقاء أنا جكين قرن بوشي أجهر بوشي يو شاء أكبوات رمضان هجرا من دو صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيد قليه da 33 wanda kuma yazo daidai da 1 ga watan 8 miladiya ta 2012 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin suratul nahl kafin mu shiga ayoyin da zamu fassara a wannan zaman insha Allah ga tambayoyin da zamu ansa kamar haka wannan yake cewa assalamu alaikum muna son malam yayi mana bayani cikakke akan bambancin hadisi da sunna kamar yanda wasu suke cewa dan ka karanta hadisi wai ba za ka ci gaba da amfani da shi ba har sai ya zama sunna wato har sai ya nuna kenan hadisi da sunna kalmar hadisi gurin malaman hadisi ko gurin malamai ma umuma aka ce hadisi ana nufin magana ko aiki da aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko wani abu da aka yi a gabansa ya tabbatar wannan shi ake cewa hadisi sawa'un magana ce ko aiki ne ko sifa ce ko wata ɗabi'a ce daga cikin halaye ko ɗabi'u na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama to abinda za a jingina wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ce ya faɗa ko ya aikata zai iya zama ya tabbata din saboda sharuɗan da ake buƙata ga kowane isnadi ya zama sun ya cika ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi abin ko ya aikata abin ko an yi abin a gabansa bai tare da ya musa ba ba tare da ya inkari ba zai iya yi kuma bai tabbata ba wato ta fuskar bincike da isnadi da sharuɗa da ake buƙatar kowane hadisi ya cika tana yiwuwa wannan abin da aka jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya samu tangarda isnadin sa don haka bai tabbata ba idan ya tabbata wanda ya tabbata akan kira shi hadisi sahihi ko hadisi hasan wanda kuma bai tabbata ba akan kirawo shi hadisi dhaif wato mai rauni ko dhaifun jiddan wato mai rauni kwarai da gaske raunin sa ya tsananta ko kuma mawdu wato na ƙarya bar gurbi wanda kwata-kwata ma malamai sun gama yanke hukuncin cewa ƙarya ce to abinda ake cewa sunna shine abinda yake shiga a kaso na farko wato wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ko ya aikata ko an aikata a gabansa ba tare da ya inkari ba wato in har ya tabbata bisa sharuɗan da ake buƙata ga kowane hadisi sahihi ko hasan ya cika waɗannan sharuɗa to ya zama sunna wato kana iya cewa dukkan wani hadisi da ya tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shi ake cewa sunna wanda kuma bai tabbata ba saboda ya samu matsala a isnadin sa bai cika sharuɗan hadisin da ake karɓa ba to wanda ba za ka kira shi sunna ba ko da kuwa ya halatta ka kira shi hadisi za ka iya cewa hadisi ne daifi mai rauni ko ka ce hadisi ne daifin jiddan ko ka ce hadisi ne mawdu'i wato hadisi ne na ƙarya kaga kalmar hadisi za ka yi amfani da ita da abin da ya tabbata da wanda bai tabbata ba saboda haka kalmar hadisi tana da faɗi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man haddatha anni hadithan yura annahu kadhibun fa huwa ahadu al-kadhibin wanda duk ya faɗi wani hadisi da malamai suka tabbatar da cewa ƙarya ne kuma ya faɗe shi ba tare da bincike ba, to ya zama ɗaya daga cikin maƙaryata. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta hadisin da cewa ƙarya, kuma ya kirawo shi hadisi. Saboda kalmar hadisi ta kunshi dukkan wani abin da aka jingina wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, abin nan ya tabbata ko bai tabbata ba. In ya tabbata, ya taki martaba ta sahihi ko martaba ta hasan, wannan sunna ce. To anan kuma malamai sukan yi bayani dangane da kowane hadisi da ya tabbata, sai a duba me ya kunsa, me ya zo da shi. Ya zo da umarni, to umarnin nan na wajibi ne ko ba na wajibi ba ne? Wato umarni ne na wujub ko umarni ne na istihbab? Abin wajibi ne ko mustahabbi ne? In wajibi ne kaga sai a ce sunna wajiba, in kuma mustahabbi ne sai a ce sunna mustahabba. Sannan idan hani ne sai a duba hanin nan na haramci ne ko kuma a'a na karhanci ne. Akwai nahyu tahrim, akwai kuma nahyu tanzih, karahatu nahyu tanzih shine karaha. Saboda haka wannan duk kuma malamai suke su duba wannan nassin hadisin, shin hadisin mutlaq ne wanda yana da taqyidi, wato an masa taqyidi a wasu nusus din, ko ko a'a yana nan a ilakin sa? Am ne makhsus, am ne da aka yi takhsisin sa a wani nassin, ko ko a'a yana nan a umumin sa? Wannan duk malamai waɗanda suke masana su suke tsayawa kuma su yi wannan bincike su fito da shi. Kuma dukkan wani hadisi da ka sani ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, malamai sun gama yi masa wannan bayani. Sai dai kawai wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. Saboda haka hadisi sunna, hadisi sahihi tabbatacce shi ake kira sunna. Wanda kuma bai tabbata ba za a kira shi hadisi ne a faɗi kuma hukuncin sa a ce bai tabbata ba saboda yana da rauni, ko kuma ma hadisin ƙarya ne ba kuma za a kira wannan sunna ba. Sannan kalmar sunna bayan tana shiga tana zuwa da ma'anar hadisi sahihi ko hadisi hasan, haka nan kalmar sunna tana nufin yanayin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rayu a kansa, wato abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kansa na aqida da ibada da mu'amala da suluk, wato halaye halayyar ta zamantakewa. Waɗannan abubuwan a dunkule gaba ɗaya akan kira su sunna, ce sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne kaza da kaza. Wato yanayin da ya rayu a kansa, ɗabi'ar da ya rayu a kansa, yadda aqidarsa take, da yadda ibadarsa take, da yadda mu'amalarsa take, duk waɗannan akan dunkule su a kirawo su sunna. Wanda yake kan wannan tafarki a ce masa wanda yake kan sunna. Sannan aka san wannan, wato abinda yake kishiyar haka, wanda ya saba wa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kansa shi da sahabbansa, shi kuma sai a kira shi bid'a. To shi ne a ce wani yana kan sunna, wato a aqidarsa da ibadarsa da yadda yake mu'amalarsa da halayyarsa yana kokarin kwatanta abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa suka yi a rayuwarsu, to sai a ce wani yana kan sunna, ko wani dan sunna ne, ko wani ahlus sunna ne. Wanda kuma yake kan kishiyar haka, aka san haka, to sai a ce wani yana kan bid'a, wani dan bid'a ne, wani bid'a yake. Wannan shine abin da hadisin al-Irbad ibn Sariya ya kunsa, yayin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid sayati wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kull muhdathatin bid'ah kull bid'atin dalalah. Kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan cewa duk wani wanda ya rayu daga cikin ku zai ga sabani mai yawa. To nayi umarce ku da ku rike sunnata da sunnar khalifofi na shiryayyu ababan shiryarwa a bayana, ku cije sunnan nan da fikokin ku, sannan a hirdin ku ina ja muku kunne, ina muku tsawa gabarin dukkan fararin al'amurra, dukkan wani fararen abu bid'a ce, dukkan wata bid'a kuma bata ce. Kaga annan Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya kirawo abin da shi ya rayu a kansa, shi da sahabbansa a dunkule sai ya kira shi sunna, abinda kuma ya kishiyanci wannan sai ya kira shi bid'a. Saboda haka sunna akan yi amfani da ita muqabilin bid'a, a ce wannan sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, kishiyarta bid'a ce, a ce wane yana kan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wane kuma ba akan sunna ba yake. Wannan kuma ya ƙara bayyana a fili a ƙarara lokacin da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa gare shi ya faru na sabani mai yawa a cikin al'umma, lokacin da aka samu bid'o'i sun fara kunno kai a cikin rayuwar al'umma ta addini da ta siyasa, a lokacin sahabbai suna nan da ransu aka fara samun fitowar wasu fitintunu waɗanda suke da alaƙa da addini, musamman ma bayan kashe sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta hijira 35, a lokacin khawarij sun bayyana, shi'a sun bayyana, ga kuma qadariya kuma sun bayyana a Basra, wanda duk suna daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tsokaci a kansa da cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira. To daga lokacin zamantowar ka musulmi kadai ba shi yake nuna cewa baka shiga cikin wannan sabani mai yawa ba, sai idan ka rike sunnar ta Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake fa alaikum bi sunnati, dan ka zama musulmi zaka iya zama musulmi kana na musulminka, amma kuma baka yi dace ba ko ka samu zamiya ka fada cikin wancan ikhtilafan katira din. To anan ne sai a gane wani dan sunna ne idan shi bai zame ba, wanda kuma ya zame ya shiga cikin wannan ikhtilafan katira ya zama dan bid'a, da Annabi ya ce iyyakum wa muhdathatil umur. To shine zamu ga Muhammad ibn Sirin yana cewa lam yakunu yas'aluna 'anil ismat falamma waqa'atil fitna قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنه فيؤخذ من حديثهم وينظر الى اهل البدعه فلا يؤخذ من حديثهم. يجي دا كان صحابي باسا تنبير اسنادي ان اكا موسى حديثي سن يدد جونن سنا كربا كاي سي با تاري دا بنشكي دا اينين بين قوقوتي دا تي سي دا فتنا تا فارو فتنا انا ينا نفن كش سيدنا عثمان هجره تنا تنا 35 ya ce to a lokacin sahabbai sai suka rika cewa sammu lana rijalakum, duk wanda zai kawo hadisi sai a ce ka faɗi mazajen hadisin, kai daga waka ji shi kuma daga gurin waye shi, sai a duba a ga ahlus sunna sai a karɓi hadisansu, sai a duba a ga ƴan bid'a ne sai a bar hadisansu. Kaga anan kalmar sunna da kalmar bid'a ta ɗauki salon da muke magana a kai, shine rayuwa akan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kansa ba tare da zaniya ba. Kaga nan ta ɗauki alhala ce gaba ɗaya, ba wai abinda muka yi bayani a farko ba hadisi sahihi ko hasan, kalmar sunna anan. To anan ne za ka ga ana sifanta wasu malamai sai a ce wane imamun fi sunna imamun fi hadith, wane imamun fi hadith wa laysa imamun fi sunna, wane imamun fi sunna wa laysa imamun fi hadith. Kamar yadda aka sifanta Imam Malik da cewa imamun fi sunna imamun fi hadith, aka sifanta al-Auza'i da cewa imamun fi sunna wa laysa imamun fi hadith, aka sifanta Thawri da cewa imamun fi hadith wa laysa imamun fi sunna. Wanda bai sani ba sai ya dauka sunnar wani abu ne daban, anan ana nufin sunna muqabilin bid'a. Akwai cikin malamai wanda ya yi fice wajen yakar wato bid'a da bayanin wato abinda yake bid'a ne da kuma tsawatarwa game da bid'a. To sai a ce imamun fi sunna, imamun fi sunna, anan sunna tana kishiyantar bid'a ne. Sannan a ce imamun fi hadith, kaga a ce za a iya samun imamun fi sunna ba imamun fi hadith ba, wanda yake mai gwagwarmaya ne wajen yakar bid'a da murkushe ta da yada sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama da tabbatar da ita. To wannan sai a ce imamun fi sunna, ta yi kuma ba shi da zurfi a ilimin hadisi, kaga sai a ce imamun fi sunna ne, amma wa laysa imamun fi hadith. Imam Malik sai aka ce ya hada duka biyu, imamun fi sunna ne kuma imamun fi hadith ne. Saboda in ka duba tarjamarsa, ka duba rayuwarsa, za ka ga bai raga wa ƴan bid'a ba, da zarar ya fahimci ɗan bid'a ne to zai ja layi tsakaninsa da mutum. Yana wannan kuna tunawa da aka zo aka yi masa wani ya zo tambayar istiwa'i ma ya yi, Imam Malik da ya bashi ansar me ya istiwa'i sai ya ce a fitan mana da shi ina jin ɗan bid'a ne. zai kawo muku rikici da shubha a cikin addinin ku a fitar da shi. In an dan bid'a ma yazo zai yi masa magana yace kaga inni ala bayyinatin min amri ko min dini wa anta fi shakkin min dinika fadhhab ila shakkin mithlika fa fasibhu, yace kaga ni abinda nake kai na gama gamsuwa da dalili aqida da nake bi aqida kake sunna na gama gamsuwa kai ne kake shakka dan ka je ka samu mai shakka dan gonka ku ta rigima ni ban san saurare ka ba. To kaga wannan imama ce fi sunna. To wanda bai fahimta ba sai dauki wani abu ne daban, akwai wani hadisi sunna akwai wani hadisi ba sunna ba. Na'am, idan yana nufin hadisin da bai tabbata ba sunna bane, dama wannan an riga an abin nan. To sai dai galibi mutane idan ba su tsaya sun yi karatu musamman abin da ya shafi karanta maganganun magabata ba, yanzu kaga Ibn Abi Hatim lokacin da ya kawo magana Abdulrahman ibn Mahdi, domin shi ya kawo yake cewa mutane daban-daban ne, yana nufin malamai, ya ce akwai wanda yake imamun fi sunna imamun fi hadis, akwai wanda yake imamun fi sunna laysa bi imamin fi hadis, akwai wanda yake imamun fi hadis wa laysa bi imamin fi sunna. Shi ya kawo wannan kashe-kashen a wannan ruwaya da yake cikin Jarh wa Ta'dil. Sai ya ce wa sauri imamun fihima, ya ce sauri diya hada biyu, kuma hakan shine daidai, sauri diya hada biyu, imama fi sunna da imama fi hadis. To sai Muhammad ibn Muslim ibn Wara sai yake cewa wato wajen fassara wa laysa bi imamin fi sunna, yake cewa ma'anar wanda bai shiga cikin batun wato rigima da yan bid'a ba, shine ma'anar laysa bi imamin fi sunna. Kaga Muhammad ibn Muslim ibn Wara sa'an su imam Muslim ne, su Abu Hatim, su imam al-Bukhari duk sa'anni ne a wajen harkar hadisi. To sai fassara abinda Abdurrahman ibn Mahdi, Abdurrahman ibn Mahdi tabakar shuyukhihi ne, Abdurrahman ibn Mahdi shaykhin imam Ahmad ne, su imam Ahmad kuma su ne shuyukhin su Abdurrahman ibn Mahdi, saboda ka tabakar shehunan sa ne. To sai yake fassara abinda suke nufi da wannan kalma din. Ibn Salah a cikin fatawansa shi ma da ya kawo maganar an masa tambaya game da wannan da aka ce gashi an sifanta Malik da ta imamun fi sunna imamun fi hadith al-Auza'i imamun fi hadith wa laysa imamun fi sunna wa ana isbinan, me ake nufi? Yace as-sunna ana nufin muqabilul bid'ah. To haka nan in ka duba littafin Ibn Rajab Fathul Bari da littafin sa Jami'ul Ulum wal Hikam ya yi bayanin nan. To amma mutumin da yake da wani lokaci wata manufa na yaki sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rika fitowa da wasu maganganu, sai aka hadisi a Bukhari Muslim wanda malamai tuni sun yi bayanin sa an gama fahimtar, sai ce wannan hadisi ne ba sunna bane, kai kuma daga an kawo maka kalmar sai ka rikice, to me kenan, akwai sunna kenan akwai hadisi? Su Abu Rayya, Mahmud Abu Rayya wani batacen mutum ne da aka yi a Masar wanda ya rubuta littafi Adwa ala Sunnatul Muhammadiyya, a ciki ya zazzagi Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, littafin yanzu haka a Iran ake buga shi a kum, saboda kawai ya zazzagi Abu Huraira a ciki ya ci mutuncin wasu daga cikin sahabbai da wasu daga cikin manyan tabi'ai kamar Imam Az-Zuhri, kuma ya yi kace-kace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ta tabbata ingantacciya, ya yi wannan shi asali kuma mutumin ba malami bane ba, hatta inda yake karatu ko rasa akai bai iya karasa karatun ba, yazo yana aiki a gidan jarida da karshe kawai rana aka kawai ya bige da malinta. To yazo rubuta wannan sayyi a din tasa wannan littafin Adwa ala Sunnah Muhammadiyya, to a ciki shi ma dai yayi ta kawo wadannan sanan kaga hadisi a Bukhari ko Muslim, wannan kakka da mu cewa ta yi ma ba hadisin kawai bane ba sunna bace, sai suke cewa addini hadisan maza akwai sunna amaliya akwai kuma wanda ba amaliya ba, kawai labari ne tabbata magana ce Annabi amma ba za a aiki da ita ba. Sunna amaliya shine wanda ya shafi irin su sallah azumi wanda malamai abin nan wanda musulmi suka gada kaka da kakanni, amma sauran wasu bayanai da za a zo da su na cancan boye to ba sunna bane, ba sunna ne amaliya ba, duk yayi ta kakkawa wannan domin ya rushe sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka dai a takaice wannan shine abin da ake nufi da sunna da kuma hadisi. In an ce hadisi kalma ce mai faɗi, ta kunshi mai inganci da wanda bai inganta ba, wanda ya inganta akwai sahihi akwai hasan a cikin hadisi sahihi da hasan malamai kuma suna bayanin abubuwan da yazo da shi ya kunsa duk littafin sunna din suna da shuru duk suna da kutubus sita din nan gaba daya duk suna da sharhi malamai sun yi san musu bayanin su da irin abubuwan da suka kunsa banda su kuma da wasu littafai da yawa wanda aka yi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hidima da su shi yana da littafan al-kutubus sita din nan duk za ga ana kiran su da sunna imam al-bukhari kaga littafin sa المسند الجامع الصحيح المختصر الجامع المسند الصحيح المختصر من سنن رسول الله وأيامه كذا هو يا إنت تذكرات السنن لتابع أبو داود أنا تمت السنن ثورة قال ابن أبي نيكي تكير السيحين وانا بقى سيحان بوسو دي اي بيان يا رب اي بيان سنن شما لتابع نتابعنا نسائي أنا كنت السنن شما حقيقي بيان حديثي da wanda ya tabbata da wanda yake da illa shi ma littafin Ibn Majah littafin Tirmidhi ake kiran shi Jami'u Tirmidhi duk da shi ma akan kira shi sunan din amma sunan Jami' yana nufin ya tattari wasu abuwa wanda littafan sunan ba su tattara ba littafin Imam Muslim kuma ya sa masa al-Sahih al-Musnad wanda aka fi kiran shi da Sahih Muslim amma dukkanin su da tafan sunna ake kiran su saboda abubuwan da suka kunsa a ciki galibi sunna ce amaliya da malamai suka yi bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da kuma abinda ake nufi da ita sannan kuma akwai littafan da aka kira as-sunna su kuma in ka duba sai ka samu aqida ce kawai kamar littafin as-sunna na Ibn Abi Asim kamar littafin as-sunna na Imam Ahmad Abdullah ibn Imam Ahmad هذا كلمة السنة أنا تنا نفهم أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حبته سكر أيوة كنتا صار كلمة السنة تنا دفاعي كما تونا بنجري حديث شيء ما تونا بنجري ينا دفاعي وانا دشيني أتكيتي بمبنتي تكانوا وقت النم أبن أم تيني أشي إذا وانا حديثي يا تبتا ما قوم إذا ما سنة ما تسيء تنبش يا 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 فتوم تكان لا أبي هو أرغام يا إذا ما سنة كوب إذا ما سنة بقى sai shi kuma wanda yake tambaya akan cewa wajen aiki akan ba su bashi wanda za su biya a tsawon wata takwas wato kamar babur ne a kasuwa ana biya da shi 125,000 amma a ba su akan 150,000 su biya a wata takwas to yaya wannan ciniki wannan shi ne ake kira bai'u tafsir wato a baka bashin kaya ka biya amma in ka tashi biya za ka biya sama da farashin da za a saya nan take a ba da kudin malamai sun yi saɓani a kan matsala ɗin shin wannan zai shiga cikin riba duba da cewa an ɗaga maka ƙafa saboda lokacin da aka baka ya shiga cikin ribar nasi'a ko ba zai shiga ba duba da cewa ciniki ɗaya ne kawai aka yi mutum mai kaya wanda ya mallaki kayansa yana da dama ya sayar da shi yadda yake so to saɓani ne mai ƙarfi tsakanin malamai na sunna wasu suna haramtawa wasu shek nasiruddin al-albani su suna ganin bai halatta ba wasu kuma suna ganin ya halatta wanda su ne yawancin majoratin malamai na sunna suna ganin wannan ciniki guda ne ko mai kaya na da dama ya sai da kayansa a yadda yake so saboda haka abinda yana da sauki ba mai tsanani ba ne kwarai da gaske bismillah malam
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
نعم إذا بأمان تبقى جيه mun ce za mu yi tsarin bayani a kan gabar ƙarshe da ayar ƙarshe ta ƙari da ita allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ku shiga aljanna bima kuntum asbabin abinda kuka tance kuna aikatawa wannan ba'un din ita ce ake kira ba'us sababiyya ba'us sababiyya ba ba'us tamaniyya ba akwai ba'us tamaniyya ishtaraitu kaza bi kaza kaga ishtaraitu kaza bi 50 ko bi 100 naira kaga naira 100 din nan farashin abinda ka saya ne ka sayi abin ka biya wannan ba'in da aka yi amfani da ita a larabci tana nuna farashi ita ce ake kira ba'us tamaniyya kai ana kiranta ba'ul mu'awadat ko al mu'awada ko al muqabala ko al mu'adala dukkan nufin abu daya cewa abinda ka bayar yana makwafin abinda aka baka ko abinda ka karba to amma ita wannan ba'un ba'us sababiyya kamar yadda Allah ke cewa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mautiha فأحيا به الأرض بعد موتها كذب به لنم باو سببية إذا أبند أن لا يسوك أنك سمى نروى يرايا كسى به به أي بسببه تهني روان نروى الله تعالى يرايا كسى روى الشيكة بارلين يرايا كسبا سيد الله تعالى يهل التوس أبو بوا وانده سكة تيمكا وجرايا كسى وما يكود أبو بوا انده سجاو مطلع وجرايا كسى rana iska da ita kanta turbayar kaga bihi din shi ruwa din shi kadai ba shine ya taimaka tsare da fito ba har yayi kyau sai da ubangiji ya taimaka masa kuma da wasu abubuwan da ya halitta ta hanyar zafin rana din da ake gani da kuma iska da take kadawa sannan kuma ya kawar da duk abubuwan da za su zama ma shukar cikin wanda za su iya kashe ta saboda haka shi wannan dai Allah ta'ala ya sanya shi ne sababi na zahiri amma kuma Allah ta'ala shi ke taimakawa abin da yiwu in ya ga dama sai kuma a samu sababin abin ya kiwa sai ruwan ya sauka shuka ta fito saboda wasu abubuwa wasu dalilai kuma za su iya bujirowa wanda za su cutar da wannan shuka din to wannan ita ce ba da ake kira ba'ul sababiyya ba'us sababin nan ba'us sababiyya tana nufin anan tana nufin Allah ta'ala ya sanya aiki ya kaddara aikin da bawa zai yi na kyau mai kyau ya zama sabab ne lidukhulil janna kamar yadda ayyukan da zai yi marasa kyau su zama sabab ne na shigar shinta ubangiji ya sanya su zama sabab su zama tsani amma ba wai dan ya cancanci ya shiga aljanna ya sayi aljanna da wannan aikin bane a ubangiji shi ya ga dama ya sanya samuwar wannan aiki ta zama sabab ne na shigar mutum aljanna amma tun farko kamar yadda Allah ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha khalaqa liljannati ahlan wa khalaqaha lahum fa bi amali ahli aljannati ya'malu wa khalaqa linnari ahlan wa khalaqaha lahum fa bi amali ahli annari ya'malu Allah ya halicci aljanna ya halitta mata mutanen sa saboda mutanen sa suna aiki da aikin yan aljanna saboda za su shiga aljanna ya halitta wuta ya halitta mata mutanen sa mutanen sa suna aiki da aiki irin yan wuta saboda su shiga wuta shi yasa lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗi irin wannan magana gaban sahabbai cewa Allah ya halicci yan wuta ya halicci yan aljanna sai sahabbai suka ce afala nad'u al-amal afala nad'u al-amal wa nattakilu ala al-kitab tunda Allah ya riga ya rubuta yan wuta ya rubuta yan aljanna ya rasulullahi baka ganin cewa mu bar aikin kawai shikenan kowa ya hakura da abinda aka riga aka rubuta masa mu dogara da abinda aka riga aka rubuta mana annabi sallallahu alaihi wasallam yace la i'malu fa kullu muyassar lima khuliqa lah فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة لعمل أهل الجنة فأما أهل الشقاوة فييسرهم الله لعمل أهل الشقاوة لعمل أهل النار النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوة يا أيك اعمل مقجيك بتأيك yace waɗanda suke ɗan aljanna waɗanda za su samu sa'ida ta aljanna Ubangiji yana hore musu ya sauwake musu aiki irin na ɗan aljanna sai su yi sai su shiga aljanna waɗanda kuma suke ɗan wuta su ma Allah sai ya ba su hanya ya ba su ƙofar su yi ta yin aikin ɗan wuta ɗin sai su shiga wuta saboda haka ba a ittikali a kan kitab ba a dogaro da cewa ga abinda Allah ya rubuta tunda ɗan adam ne ya san abinda Allah ya rubuta ne ai baka sani ba da za kai ka ce kai ka daina yin komai in kai ɗan aljanna ne kawai ɗan aljanna ne in ɗan wuta ne kawai hakan take ba yadda za ka yi ba za ka iya faɗa ka tunda baka san me aka rubuta maka ba don haka bima ta'maluna da Allah yake faɗa cewa za ku shiga aljanna wa kaykum aljannatu uridtumuha bima kuntum ta'malu kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah da Allah yake kawo wani irin baɗin ba'unce sababiyya tana nufin sababin wannan aikin Allah ta'ala zai sa ku aljanna da me zai sa ku aljanna da rahama shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya kawar da wannan tunanin na ka rika jin cewa aikin da kake yi wa Allah da'ar da kake yi bautar Allah da kake yi kamar kana bada farashin shiga aljanna ne don haka dole ko anki ko ka san so sai ka shiga ballan tana kai wa Allah jiji da kai shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace i'lamu la yadkhulu ahadun minkum aljannata bi'amali kusani ba wanda zai shiga aljanna da aikin sa qalu wala anta ya rasulullah ya rasulullah har kai din nan ana wala ana yace hanni illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi sai dai idan Allah ya lindube ni da rahama sai da abuwa sai da rahama za mu fahimci haka cewa aikin da muke yi ba shi ne farashin aljanna ba na farko idan muka fahimci cewa Allah ta'ala fa ba shi da bukatar aikin ayyukan da muke yi mu muke da bukatar su ba shi ba man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alayha wanda dai yayi aikin kwarai dan kansa wanda yayi mummuna ma oho dan kansa kuma ka ba Allah aka yi ba wa qala musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha la ghaniyyun hamid yace in kuka kafirci da ku da duk wanda yake doron kasa to ku sani Allah ta'ala la ghaniyyun hamid lalle wadatacce ne mai cikakkiyar wadata ce mai cikakkiyar wadata ne hamidu kuma shayarwa ne saboda haka ko da duk duniya za mu kafirce mu ki bauta wa Allah mu bijire masa mu yi abinda muka ga dama wannan ba zai cuci Allah da komai ba in takfuru fa inna Allaha ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum Allah ce in ku kafirce to fa inna Allaha ghaniyyun ankum ubangiji fa da man mawadaci ne gaban ku ba ku da bukata ba ya bukatar komai a wajen wala yarda li ibadihi kuma ba zai taba yarda wa bayan kafirci ba wa in tashkuru kun kuka gode yarda lakum ubangiji zai yarda zai kamshi wannan zai amince muku wannan saboda ubangiji ayoyi da dama ya faɗa haka lokacin da Allah ta ayyuka gaye maganar haji walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila sai ce man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ce ku je haji wanda duk ya samu dama ya je kakka dauka Allah za ka taimaka wa a Allah ce to wanda kuma ya bitilci Allah ba wadaci ne gaban dukkan wani alam dukkan wani talibi dukkan wani halitta ubangiji ma wadaci ne gaban su shi yasa yazo a hadisi Abu Zarra wanda Imam Muslim ya rawaito hadisin nan kudusi annabi Allah ta'ala a ciki yake cewa ya ibadi innakum lan tablughu dharri fa tadruni wa lan tablughu naf'i fa tanfa'uni ya ku bayina ba ku isa ku cuce ni ba ballan tana ku cuce ni ba ku isa ku amfanar da ni ba ballan tana ku amfanar da ni saboda haka ba wa ya fahimci cewa aikin da yake yi kansa yake yi wa laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat ka rika jin cewa duk wannan yunkurin da ta faɗi tashin da kake yi kana yi dan kanka ne ba wai kana yi wa Allah wani gata ba ne sannan abu na biyu kasancewa Allah shi ya maka magata ya yi maka gata ya yi ka babu kai, ya sa maka rayuwa, ya baka arziki, abinda za ka ci ka sha, sannan ya aiko maka da manzanni, sannan ya saukar maka da littattafai, sannan kuma ya hore maka, ya yarje maka, ya amince maka har ma ka fahimci abinda manzannin suka zo da shi, har ka runguma, har ka karba. Sauraka shi ne ya yi maka gata, shi zai goranta maka, ba kai za ka goranta mishi ba. Ya munnuna alaika an aslamu, قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين فرك ابنجي شيني زي غورن تامكم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون سيجي فضلا من الله ونعمه ولن ابدا الله يمسك يسامك شعوى كقول الايمان ya zayyana musu ya kawata muku shi a zuciyarku wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan ya sa muku kyamar kafirci da fasikanci da ainihin sakan Allah wannan duk da abinda Allah ya muku fadlan min Allah wa ni'ma wannan lafi kawai daga Allah da ni'imarsa kaga ashe ni'ima ce yayi maka ka samu kanka cikin mutanen kirki masu bautar Allah masu yin abinda yake so ita kanta wannan ni'ima ce to da ni'imar Allah za ka biya ni'imar Allah zai yi ba kowace ni'ima ai tana bukatar ka biya ta to kowanne abin da za ka yi ko da godiya da za ka yi wa Allah ni'ima ce ya maka wannan sauran ka gaba abin da za ka yi ka biya shi Allah na cewa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wato ba dan falalar Allah da rahamarsa ba babu cikin ku daya da zai tsarkaka sai dai Allah shi yake tsarkake wanda ya so alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha ubangiji shi yake tsarkake wanda ya so ka zama mai tsarki ka zama mutumin kirki sannan musalli duk yadda aikin bawa ya kai ga yawa da nagarta ba zai iya sayan aljanna ba da abin da yake cikinta ba zai iya ba saboda ka kaga ashe kenan sai dai a baka aljanna da falala kawai da rahama amma ba dan zaka saya ba sai yasa Allah ya ce lil ladina ahsanu sai ce al husna kaga ahsanu suka kyautata amma sakamakon sai zama al husna shi ya fi kyautatawar kyau shi kaga ba zaka sai aljanna da aikin ka ba sannan ka duba ni'imomin da ya maka a duniya wani aiki zaka yi ka biya ni'imomin ballantana har aikin naka ko ladan aikin naka yayi lara har kuma ka sai aljanna da shi in aka barka da ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya maka a duniya ba ka da abin da za ka yi ka biya shi babu to ballantana ni'imomin da ko lissafa su da za ka iya ba wa in ta'uddu ni'mat Allah ila tuhsuha ko lissafa su ba za ka iya ma lissafa su ba ballantana ka biya su to baka iya biyan ni'imomin ba ina aikin ne saura har kuma zaka biya farashin aljanna da saurar da shi kaga babu saura ka sai dai kawai shigar da kai da mai da rahamarsa da afuwarsa sannan ka sani bayan mu bayan Allah dole ne muna da gazawa muna da taksiri muna da laifuka waɗanda in ba Allah ya yi mana rangwame ba ya yafe mana to waɗannan laifukan kawai sun isa su sa a kai mu gazawar mu a ce sai mun biya sai mun yi wa Allah ibada haqqatu qatili da aka faɗa din da sahabbai suka ce kai ya haqqatu qatili dole sai an samu gazawa shi yasa Allah ya ce ulaika alladhina taqabbalu anhum ahsana ma amilu sai ce bi wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah wa'ada tilkin da kanu wa'adu kaga sai hada bi mu karbi aikin su sannan ko mu kankare musu mu kankare musu laifukan su saboda yan aljanna ne saboda ka bazai yi ka shiga aljanna ba sai in an kawar da kai daga wani abu da laifin ka shi yasa ubangiji ma kawai mizani yake sawa duk abinda aka ce za a sa mizani to akwai abinda zai shiga nan akwai abinda zai shiga nan sai dai kawai wanne ne zai yi rijaye wanne ne zai fi karfin wani to nan ne kuma a hukuncin yake amma ban ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. سورك أقينا أقينا سيساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتشي من نوكش الحساب عذب. عائشة تشي يا رسول الله باقاش الله إن شاء الله من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. كذا الله يا هذا شيء دون أن باش أكباش هن الكتاب سأهن سنة دام زاي ما سيسابي مثل صلتي ما أنا بيتي لا يا عائشة ذلك العرض ولم بجلو دعيكني وأتهو دعيكن كأدن قلي كما الدينة ما ترد أن تسعب إن أكثر رأى فتا ثم ثم ذلك إلى بالي شيني من نوقش الحساب عذب كوها لك a ce kawai gashi nan an bunguro da jilar ayyukan nata a ce wannan wuce 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 Allah ya sa du'a yi mana haka. To wannan shine hisabin yasira din. Saboda haka amal sabab ne lidukhulil janna. Wasu za su iya shiga aljanna ma ba amal. Wanda ya musulunta yau ya mutu yau, yanzu ya musulunta yanzu ya mutu bai ma samu ya yi ko sujjada ɗaya ba. Sai ya shiga aljanna. Kaga ba ma amal din da ce wannan amal din shine aikin da zai shine farashin kaga shi kike mai da abin da zai yi yaro ba ai fadar kankani bai ma kai lokacin taklifi ba sai Allah ya karɓi rayuwarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna tare da Annabi Ibrahim aljanna auladul muslimina ma Ibrahim fil janna. Kaga ba aikin ne ba. Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatna من عملهم من شيء. ذاك إذا أبا يا أيكن دا يفند أنت سألا تجا درجة تن أي مثلا بروموشن في كامو أبا كو أبا يا أبن تا يا أيكن دا يفند أبا أنت عن كيس كم الجنة كم قولي سألا يو أبا بروموشن سأجا هي شباب أبننا كذا بأيكن بني وتشي الله يشي zai cika ta da mutane da aljanna. Wannan Allah ya riga ya la'amda anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in. Amma ita aljanna Allah na halitta mata wasu mutane daban da za su shiga ciki. To wannan shine dan bayanin da muka so mu ƙara. Allah ya bai cinye lokacin ba. Allah ya ce da mu qala hal yanzuruna illa an ta'tiyahum almala'ikatu أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم هل ينظرون شن أقوان أبدا سكي جرع إلا أن تأتيهم الملائكة با ملائكو سزوم صباح معنا باتا جرع وانا أبو فاتشي ملائكو سزوم صباح أو يأتي أمر ربك كو الأمر أبنجي يزو كذلك فعل الذين من قبلهم كمرهك نيوتا لسكا قباتشي سسكا أيكتا وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai sun kasance kawunan su suke zalunta fa asabahum sayi'atu ma amilu sai mummunan sakamakon aikin da suka aikata ya same su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un sannan abinda suka kasance suna izgili da shi na azaba ya tsauke da bai su ta ko'ina. Wato Ubangiji yake magana da waɗannan waɗanda suka zarce cikin kafircinsu da ɓarnarsu da ruɗuwa da duniya cewa ba wani abu suke jira ba illa ɗayan biyu suna jiran an ta'tiyahumul mala'ika mala'iku su zo musu wato lokacin da mala'iku za su zo karɓar rayukansu wannan suke jira ko kuma sun ce ba za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sai an saukar masa da mala'ika au ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila da haka suka cewa annabi ba su imani ba sai dai in zai zo da Allah da mala'iku suna roƙo shi dodo dodo jama'a jama'a laula nuzila alaihim wa qalu laula nuzila alaihi malak shi me ya hana ba za a saukar masa da mala'ika ba wato me zai sa mala'ika ba zai zo tare da shi ba yana cewa Allah ne ya aiko shi ku yadda su ga mala'ikan su ga annabi tare da shi sannan su yadda. Ya ce wa lauza annahu malakan laza annahu rajulan wala labasna alaihim ma'alisu. Da mala'ikan ne dole sai dai a mutum zai zo, ai ba zai zo musu a mala'ika ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Jibril a sararin samaniya fiffikensa ɗaya sadan ma bai da sama'i da ƙasa, fiffike ɗaya cikin su fukafukansa 600 ya tokari tsakanin sama da ƙasa. To a ce zai fito a mala'ikansa, kaga ai ba zai yiwu ba. To dole ne a mutum zai zo, kakan kuma ya zo a mutum zai ce ƙarya ne ba, shi ma mala'ikan ba ne. Kawai wani ya ɗauko haya suka haɗa baki ya ce shi mala'ika ne. To ko dai suna jiran mala'iku su zo su karɓar ransu, ko suna jiran mala'iku su zo su yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shaida. Aw ya'ti amru rabbika, ko al'amarin Ubangijin ka ya zo. Wanda ya yi maganarsa a farko a ta'amurullahi a farkon surar shi ne alƙiyama. Ko kuma amru rabbika anan ana nufin azaba wacce za ta tumfike su ta halaka su, tunda suna yin wannan Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama wa yaqul Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi adhabin alim. Haka suke neman azaba, suke gaggauto azaba ta zo musu in har gaskiya ne. Allah ya ce to wannan suke jira, suna jiran mala'ika ko da zo mala'iku zo karɓar ransu, ko zo yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shaida, ko kuma al'amarin Ubangiji zai riske su alkiyama su zo ta same su, ko mutuwa ko azabar da za a tumfike su. Kadhalika fa'ala alladhina min qablihim, kamar yadda suka yi dinnan na togewa da dagewa da kin yadda da abinda aka aiko ka da shi, haka waɗanda suka gabace ka suka gabace su suka yi. Saboda haka ba kai kadai aka karyata ba, su ma abinda waɗanda suka gabace su ma sun karyata ba. In ka zabu faɗar kuzi ga rusulun min public, fa in ka zabu faɗar kuzi ga rusulun min public, in sun karyata ka manzannin da suka gabace ka su ma sun zo an karyata su. Saboda haka ba su ne faro ba. Wa ma zalamahumullahu, Ubangiji bai zalunce su ba. Walakin kanu anfusahum yazlimuna, kansu suke zalunta. Wato abinda duk zai same su na azaba ba Allah ne ya tuce su ba. Inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a, inna Allah la yazlimu mithqala dharra fa in taku hasanatan yudha'ifha, Ubangiji baya zalunci. Wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid, ba zai zalunci kowa ba. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun, kansu suke zalunta. Don haka duk abinda zai bawa zai yi na taɓarewa da lalacewa da bijirewa ya sani kansu yake zalunta. Babu kuma wauta da za ka yi abu kana jin tasiri wani alhalin kai kansu suke fita. Wannan shi ne az-zulmul ahmar, in ji Laraba suke kira az-zulmul ahmar. Shi azalin yana so ya abinda zai wani zai cutu shi ya amfani. To wannan su kansu suke cuta, ba wani suke cuta ba. Shi yasa Allah ya ce fa asabahum sayyi'atu ma amilu, sai sakamakon mummunan abinda suka aikata, mummunan sakamakon abinda suka aikata ya same su. Saboda me? Saboda abinda suka yi na zalunci. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, abinda suka kasance suna izgili game da shi. Haqa bihim, sai ya dabaibaye su ya kewaye su ta ko'ina. Haqa bihim, ya zagaye su ya dabaibaye su ta ko'ina. Abinda suke izgili da shi na azabar Allah, cewa ta zo in gaskiya ne. Shi yasa a ranar gobe kiyama za a gaya musu hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun, ga wutan nan da kuke karyatawa ga ta. Saboda ta kewaye su ta ko'ina. Haqa bihim suradiquha, ka tangar wutar ta ko'ina ta rufe su. Saboda abinda suka kasance suna yi na laifuka. Wasu malamai suka ce akwai taqdim da ta'khir a cikin ayar. Kadhalika fa'ala alladhina min qablihim fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un wa ma zalamahum Allah walakin kanu anfusahum yazlimun. Shi haka shine abin da tartibin ayar. Amma aka gabatar da wa ma zalamahum Allah walakin kanu anfusahum yazlimun, domin Allah ta'ala kafin ya faɗi azabar ya faɗi cewa irin sakamakon da duk zai same su ba fa yadda yake, ba fa shi ya cuce su ba, su suka cuci kansu. In Allah ta'ala wato in sun bauta wa Allah, in sun kibauta wa Allah, wannan dukkan su suka yi wa ba su yi wa Allah wani abin da shi ya tuntuba. Sannan Allah ta'ala ya ci gaba da fadar wasu maganganu na kafirci da kafirai suke fada a kowane lokaci a kowane zamani, lokacin da za a fuskance su da da'awa da kira ta gaskiya. Wa qala allazina ashraku,
wa qala allazina ashraku law sha'a Allahu ma 'abadna min dunihi min shay'in nahnu wa la aba'una nahnu wa la aba'una wa la harramna min dunihi min shay. Kadhalika fa'ala alladhina min qablihim fahal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin.
Na'am. Wa qala allazina ashraku, kuma waɗanda suka yi shirka da Allah suka ce law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay, da Allah ya ga dama da ba mu bauta ma wani abu ba shi ba, nahnu wala aba'una mu ko iyayenmu, wala harramna min dunihi min shay, da kuma ba mu haramta wani abu ba ba tare da izininsa ba. Kadhalika fa'ala allazina min qablihim, Allah ce haka waɗanda suka gabace su su ma suka aikata. Fahal ala rusul illa albalagul mubin, shin akwai wani abin da yake kan manzanni ba isarwa bayyananniya ba? Wato babu wani abin da yake kan manzanni sai isarwa, isarwa da take bayyananniya. Ubangiji ta'ala daman ya faɗa za su faɗi irin wannan magana. Sai qulu allazina ashraku, a can cikin suratul an'am, sai qulu allazina ashraku law sha Allahu ma ashrakna nahnu wala aba'una wala harramna min shay. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم ستخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وبنجد يا بأسي سيقول ذاك وما بايشتم بايش ويا ربشكم سنع يقين فتاة دنسوا قرية مع القرآن. القرآن يأتي زام فتاة تصير كبتاة وما بايش القرآن daga Allah ne shi ya san da za su yi, ya ce za su faɗa sai kuma gashi wa ƙara da zina ashira, kamar yadda Allah ce sai ya ƙuri sufa hau ma wallahu an ƙiblati mullati kanu alaiha, tun ba a canza wa annabi sallallahu alaihi wasallam maganar canza alƙibla ba ta zo ba, Allah ce sai ya ƙuri sufa hau wawaye za su faci nan gaba, me ya canza su daga alƙibla? Sai kuma gashi da Allah ya ce danna la taqallaba wajhaka fis sama' falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Sai gashi kuma sun faɗa ɗin cewa yana da'awar shi yana bin addinin Ibrahim kakansa, gashi kuma ya guji ƙiblarsa. To kaga da a ce alƙur'ani ba gaskiya ba ne, sai su tabbatar da ƙaryar alƙur'ani, an ce za mu faɗa, sai suke faɗa. Saboda mai maganar Allah ne ya san kuma me ya halitta tare da su. Wa qala allazina ashraku, waɗanda suka yi shirka ba a ma ce ashiraku billahi ba, saboda abin ya riga ya zama fitacce, kowa ya sani da an ce an yi shirka, an san da aka yi shirka, kowa za a iya mai shirka amma banda Allah, kowa zai yi wa a yi masa shirka amma banda Allah. Da qala allazina ashraku, waɗanda suka yi shirka da Allah, suka ce law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay, da Allah ya ga dama ba za mu bauta ma wani ba shi ba, wala nahnu wala aba'una mu ko iyayenmu, wala harramna min dunihi min shay, kuma babu wani abu da za mu haramta na kayan ciye-ciye ko kuma na dabbobi da muke ta haramtawa, wanda Allah ta'ala ya faɗi kisoshin dabbobi a cikin suratul ma'ida da al-an'am, ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktharuhum la ya'qilun. Da Allah ya faɗa cewa sun keɓe wasu dabbobi, sun haramta kowa cinsu, a ce wannan bahira ce, wato dabba ce wacce ba wanda zai tatsi nononka ta gumaka ce, ko kuma wabin nan sa'iba ce da sanan an batta ta je ta yi ta kiwo ba wanda zai ɗora wannan dabbar kaya ta gumaka ce, ko wasila dabbar da ta haifi ƴaƴa mata, wato taguwa ce ta haifi abinnan ƴaƴa mata a jere ba tare da namiji ya shiga tsakaninsu ba, ita ce wasila. To ita ma in ta yi wannan tafi, ita ma ta zama ta gunki. Sannan kuma ham shi kuma wani abinnan babban abinnan raƙumi ne wanda zai yi barbara na wasu shekaru, sai a ce shi kenan ya zama na gumaka. Haza lillahi wa haza lishuraka'in, kama kana lishuraka'in fala yasiru ila Allah wa ma kana lillahi fahuwa yasiru ila shuraka'in. Ce to wannan na gumaka ne, ba wanda zai taɓa su, amma ƙarshe su masu hidima a gurin gumakan su suke cinyewa, suke cinyewa ƙarya ne aiki, ba barin su aiki ba, kawai dai ba za a bar mutanen su ci ba. Sai a ce wannan na Allah ne, na allolinsu ne, ba za a ci ba, ba tare da dalili ba, ba tare da wani nasi ba. To shi ne nan wai suke yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hujja da cewa da Allah ya ga dama, da Allah ya ga dama, ba yadda za a yi mu bauta wani ba shi ba, dole shi za mu bauta, tunda har ya kyale mu muka bauta wa wani ba shi ba, to ya so yana ya yadda kenan, ya amince. Da ya ga dama ba yadda za a mu haramta wani dabba, tunda har ya kyale mu ya ba mu iko ya ba mu dama muka ce wani ce kaza haramun, ce wani kaza haramun ne, to wannan ya nuna ya yadda kenan. Sauraka wannan hujja ce da kaddara da Ubangiji ta'ala ya musu martani a kanta a wannan aya da wasu gurare a Qur'ani, wanda insha Allah ce gaba da zamu tashi a kanta gobe da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya zai mana. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Masha Allah, Allah ya saka wa malam alheri. Cibiyar addinin musulunci da Darul Islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida Law Shopping Complex, daura garin da ba launti, kasuwar runti Bauchi, Bauchi State Nigeria, ita ce jira muku wannan MP3. Ga lambar wayarmu ga masu buƙatar neman mu akan lambar waya kamar haka: 0806030275. Ga lambar a cikin harshen Turanci: 0806030275. Wassalamu alaikum warahmatullahi.